Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu aroma jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan sasangon FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a sauraronmu assalamu alaikum da fatan kuna la'asari a lafiya daga nan birnin Washington DC Sahabo Imam Aliyu ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Litinin 31 ga watan Oktoba shekara ta 2016 ga kanun labarai.
A yayin da hukumar binciken manyan laifuffuka ta tarayya a nan Amurka ta samu takardar izinin kotu domin fara duba wasu wasiƙun email wanda ake zaton suna da alaka da yadda Hillary Clinton ta yi amfani da akwatin email na gida lokacin da take sakatare harkokin waje, ƴan jam'iyyar sun ce akwai wata munakisar siyasa da ta sanya aka bayyana wannan abu a daidai wannan lokaci. Hukumomin Italiya suna ci gaba da auna barnar da ta wakana a tsakiyar Nosiya kwana guda bayan da wata girgizar kasa mai karfin awo 6 da kimanin rabi ta afko a garin. Shugaban kasar Koriya ta Kudu Park Geun-hye ta ci alwashin ba za ta bar gingimin siyasar da ke karuwa na zubewar martabar ta gwamnatin ta su gurgunta tsaron kasa ba.
Kanan labaran kenan.
Kan hanyar su da dawowa ne kuma wadannan maharas suka kai masa hari a wani ƙauye da ake kira Yugundari da ke karamar hukumar Dambuwan inda suka hallaka jami'an su guda 5 da ƴan banga guda 3 da civilian jaciya guda 1.
Zargin harin ƴan Boko Haram a jihar Borno jiya kenan.
Tunuruwar ma'aikatan kamfanin CNPC mai ayyukan haƙar man fetur a rijiyoyin Agadem da ke yankin Bifane suka yi cincirindo a Solix Hotel mallakar ƙasar China.
Za mu kawo muku cikakken rahoto an jima kaɗan. Faɗuwar darajar naira na barazana ga cinikin dabbobi. Yusuf Aliyu Harande yana tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Yanzu a dakaci labaran duniya tukuna.
Masu sauraro, assalamu alaikum. A yayin da hukumar binciken manyan laifuffuka ta tarayya a nan Amurka ta samu takardar izinin kotu domin fara duba wasu wasiƙun email waɗanda ake zaton suna da alaka da yadda Hillary Clinton ta yi amfani da akwatin email na gida lokacin da take sakatariyar harkokin waje, ƴan jam'iyyar sun ce akwai wata munakisar siyasa da ta sanya aka bayyana wannan abu a daidai wannan lokaci. Masu bincike na hukumar ta FBI sun shafe makonni da dama da sanin cewa waɗannan wasiƙun email da suka gano a lokacin wani bincike daban da suke yi suna da alaka da binciken Clinton da ake yi, amma ba su bayyana wannan abin ba sai ana saura kwanaki 11 kafin a gudanar da zaɓe. A ranar Juma'a, daraktan hukumar ta FBI, James Comey, ya aikewa da shugabannin majalisar dokokin Amurka wasiƙa, yana bayyana gano waɗannan wasiƙun. Comey ya faɗa cikin wasiƙar tasa cewa ba a san ko waɗannan wasiƙun suna da muhimmanci ba don ba a yi nazarin su ba tukunna. Shugaban ƴan Democrat marasa rinjaye a majalisar dattijai, Harry Reid, ya faɗa jiya Lahadi cewa Comey yana amfani da mukaminsa domin karkata akalar wannan zaben shugaban kasar, kuma watakila ya karya doka wajen yin hakan. A cikin wata wasiƙa, Reid ya yi zargin cewa Comey ya ki yarda da bukatun da aka gabatar na ya saki bayanai masu zafi da sanatan ya yi imani hukumar FBI tana da su game da alaƙar da ke tsakanin dangantakar shugaba na jam'iyyar Republican Donald Trump da ƙasar Rasha. Tsohon Attorney General na Amurka Eric Holder da wasu tsofaffin manyan jami'an ma'aikatar shari'ar Amurka da masu gabatar da ƙararraki su kusan 100 su ma sun bayyana damuwa kan wannan sanarwa da Comey ya bayar da kuma ganin cewa ana saura kwanaki kaɗan a ranar da zaɓe ya bayar da ita.
Hukumomin Italiya suna ci gaba da auna ɓarnar da ta wakana a tsakiyar Nosiya kwana guda bayan da wata girgizar mai ƙarfin awo 6 da kimanin rabi ta afko a wannan gari. Ba a yi hasarar rai a wannan girgizar ƙasa ta jiya Lahadi ba, duk da cewa ƙarfinta ya zarce na wadda ta faru ranar 24 ga watan Agusta har ta kashe mutane kimanin 300, amma girgizar ta yi ɓarna sosai. A Nosiya, girgizar ƙasar ta lalata wasu majami'u da dama, ciki har da majami'ar Basilica ta St. Benedict da aka gina tun ƙarni na 14 a wurin da aka haifi St. Benedict, mutumin da ya kafa ɗariƙar nan ta Benedictine, da kuma wata majami'a mai suna Cathedral of St. Mary Argentine wadda ta yi suna wajen wasu zane-zane a ƙarni na 15. Har ila yau girgizar kasar ta jiya Lahadi ta rushe majami'ar San Francisco wadda yan dariƙar Francisca suka gina a ƙarni na 14. A baya an sake gina wannan majami'ar bayan wata girgizar kasar da ta rushe ta shekara ta 1859. Wasu sassan ganuwar da Rumawa suka gina a Nosiya waɗanda suka lalace a girgizar ƙasa a baya sun rushe har ƙasa a girgizar ta jiya tare da husumiya da yawa. Ƙwararru sun ce girgizar ƙasar ta jiya Lahadi ita ce mafi ƙarfi da aka gani a yankin tun wata mai ƙarfin kusan awo 7 da ta kashe mutane 2,735 a kudancin Italiya a shekara ta 1980.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugabar kasar Koriya ta Kudu Park Geun-hye ta ce alwashin ba za ta bar rigingimin siyasar da ke faruwa na zubewar martabar gwamnatinta su gurgunta tsaron ƙasa ba. Mai magana da yawun shugaban kasar ta bayyana wa 'yan jaridu a yau Litinin cewa gwamnati za ta tabbatar da cewa a shirye dakarun kasar suke a kowane irin hali. A tsakiyar tashin-tashinar siyasar ne dakarun sojojin Koriya ta Kudu za su fara gudanar da atisayen shekara na Hogok wanda ya hada da sojojin ƙasa na sama da kuma na ruwa. Abubuwan fallasa da suka fito game da yadda shugabar ke amfani da mukaminta domin biyan wasu bukatun da basu kamata ba tare da wata dadaddiyar kawarta sun raunana ikon shugaba Park sun kuma zubar mata da mutunci a idanun jama'a. A ƙarshen mako ne Park ta kori da yawa daga cikin manyan jami'anta sakamakon dimbin zanga-zangar da aka yi ta yi tare da yin kiran da ta sauka daga kan mulki ko kuma a tsige ta. Jiya Lahadi, Cha Sun-sil wacce take a tsakiyar rikicin shugabar ƙasa ta koma Seoul daga Jamus, inda ita da diyarta suka gudu a watan Satumba a lokacin da labarin hatsaniyar ta fito. Lauyanta Lee Kung-jae ya ce Cho ta yi da na sanin irin wannan hali da ta saka al'umma a ciki na kariyar da zukatansu.
Wani sabon rahoton asusun tallafa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya ce ɗaya daga cikin yara 7 a duniya yana shakar iska da gurɓatatta ta ninka wadda hukumar kiwon lafiya ta duniya ta zayyana sau 6 ko fiye da haka. An wallafa wannan rahoton ne mako guda kafin taro kan sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi a Marrakech a ƙasar Morocco. Babban daraktan asusun UNICEF Anthony Lake ya bayyana cewa gurɓatacciyar iska tana daga cikin manyan abubuwa da ke haddasa mutuwar yara kimanin 600 'yan ƙasa da shekara 5 da haihuwa kowace shekara, kuma tana yin barazana ga rayuwa da makomar wasu miliyoyin yaran a kullum. Yara miliyan 2 suna zaune a yankunan da gurɓatacciyar iska ta zarce adadin da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta kayyade. Daga cikin su miliyan 620 suna yankin kudancin Asiya, sai miliyan 520 a nahiyar Afirka, sai kuma yara miliyan 450 a ƙasashen gabashin Asiya da yankin tekun Pacific. UNICEF ta ce ƙananan yara sun fi samun illa daga shakar gurɓatacciyar iska saboda huhu da dai sauran wasu sassa. Labaran duniya kenan aga miji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jama'a, muna dako rahoto daga Najeriya martani kan zargin da hukumar ko kuma kungiyar kare yancin bil'adama ta Human Rights Watch ta wallafa cewa sassan jami'an tsaro da ma na hukumomin farin hula suna yin fyaɗe ga mata da suke sansanonin ƴan gudun hijira a faɗin ƙasar. Haka nan daga Najeriya hukumomin sojin ƙasar sun ce sun yi hasarar dakaru 5 da 'yan banga 3 da na ɗan ƙato da gora 1 sakamakon wani harin kwantan ɓauna da 'yan Boko Haram suka yi musu kan hanyar su daga Dambuwa bayan wani matakin soja da suka ɗauka a yankin. Haruna Dadobi yana da cigaban wannan rahoto.
Kan hanyar su da dawowa ne kuma wadannan mahara suka kai masu hari a wani ƙauye da ake kira Yugundari da ke karamar hukumar Dambuwan, inda suka hallaka jami'ansu guda 5 da 'yan banga guda 3 da civilian JTF guda 1, suka kuma raunata wasu jami'an soja guda 19 da na civilian JTF din guda 1 wanda yanzu hakan suke karɓan magani. Sanarwar ya ce rundunar nasu ta samu nasarar lalata ɗaya daga cikin manyan motocin 'yan ta'addan da kuma kwato wasu bindigogi guda 2 da ake kira anti-aircraft, wato bindigogin da ke harbo jirgin sama da ma daurin wasu bindigogin da kuma makamai da dama a maboyar waɗannan ƴan ta'adda, sai dai wannan sanarwar bai bayyana kame ko kuma halaka ɗaya daga cikin waɗannan ƴan ta'adda ba. Da rundunar sojan tace ta samu nasarar kwato waɗannan makamai daga maboyar su. A wani sanarwar na daban kuma, laharin zake dauke da sa hannun Sani Usman Kuka Shekan wanda ya aika wa manema labarai na nuni da cewa rundunar nasu ta samu nasarar kame wani mutum da suke zargin da cewa shike aiki wa ƴan kungiyar Boko Haram da magunguna da kuma kwayoyi a tsakanin ƙauyen Firgida Zawan dake karamar hukumar Bama a jihar Borno. Yace sun kame shi ne a lokacin da yake kokarin shiga dajin Sambisa a jiya da rana. Rundunar tace sun kame wani da ake kira Kadiri Ummata ne kawai, dan shekaru 35 da haihuwa, yayin da sauran suka arce zuwa cikin daji. Yace kuma sun gano wasu magunguna ne kamar su garin glucose da maganin radadi a ciwo da ma dai wasu kwayoyin magungunan da dama. Kuma yanzu hakan nanan suna ci gaba da gudanar da bincike akan wannan da aka kame. Har ila yau sanarwar ya kara da cewa sun kame wani kuma da ake zargin cewa shike kaiwa yayin kungiyar Boko Haram din man fetur da ake kira Fantoma Lasani, wanda aka kame shi a jiyan tare da hadin gwiwar jami'an farin kaya wato civilian JTF a tashar Muna lokacin da yake kokarin shigowa dan dokar matarsa. Yace shi dai wannan mutumin da ake zarga ya fito daga kauyen Filatari dake karamar hukumar Bama a jihar Borno, kuma yana daya daga cikin masu rashin kishin kasa saboda an gano cewa yana daya daga cikin masu aikewa yayin kungiyar Boko Haram man fetur da kuma gas a tsakanin yankin Bama da Goza, wanda dukkanin su ke tsakanin Sambisa. Ko a jiya ma dai sai da jami'an tsaro suka bindige wani dan kunnar bakin wake a unguwar da ake kira Rambuwa Road, inda ya kokarin kutsawa cikin jama'a, wanda jami'an tsaro suka buɗa masa wuta da bom din ya tashi daga shi sai shi. Babu wani mutum koda guda da ya samu rauni sakamakon wannan tashin bom din. A yan kwanakin nan dai ana samun irin waɗannan hare-hare na kunnar bakin wake da kuma kwantar bauna, wanda jami'an tsaro ke kira da jama'a da su dinga maida hankali game da abubuwan kekewaye da su da kuma mutanen da ke shigowa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Faduwar darajar naira na ci gaba da kassarawa da kuma haddasa barazana ga cinikin dabbobi a babbar kasuwa da ke garin Mubi cikin jihar Adamawa sakamakon wato hauhawar ko kuma tashin farashi ko kuma darajar kudaden wato jamhuriyar Kamaru. Sanusi Adamu yana da ci gaban wannan rahoto.
Farashin kudin sefa a kasuwar canji ya hau da kamar kashi 150, inda ake canjin jaka ɗaya na sefa akan naira 750 kwatankwacin naira 300 watanni da suka gabata. Alhaji Rabiu dan iya sarkin tiken Mubi ya yi mini bayanin irin barazanar da faduwar darajar nairan ke yi wa fataken shanu.
Kasashe daban-daban suke zuwa, to amma yau an samu akasi akan canjin kudin Kamaru. Don dama an ga saniya anan da take tafiya kudu gaba ɗaya daga Kamaru ne, Chad, Sudan, Ersia, Bangi, to duka da yanda ka sani da shanu a nan suna zuwa. To amma yanzu canji da abinda ake canji nan 300 ne, yanzu ya dawo wajen 750.
Kimanin tireloli 200 zuwa 250 ke lodi shanu daga Mubi zuwa kudancin Najeriya kowane mako. A halin da ake ciki yanzu, tireloli 45 zuwa 50 ne kacal ke daukar shanu daga kasuwar.
Sunana Alhaji Usman Damai Nage, chairman kasuwar shanu Mubi. To kaga canjin nan naira 330 da 40 ita sefa. Yanzu an waye gari jaka ɗaya na Kamaru ya koma ya ninka 700 da wani abu. So kaga saniyan duk da ka kawo anan kai lissafi ba zai baka kudin ba. So kaga sai zama fatakin duka sun ba sa kawo shanu.
Comrade Abdulkadir Musa, shugaban kungiyar ƴan kasuwa da masu kananan masana'antu reshar karamar hukumar Mubi, ya ce faduwar darajar nairar ta gurgunta harkokin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa, wanda a cewar sa na shafar harkar kasuwanci tsakanin arewa da kudancin Najeriya.
To gaskiya yawa kasuwanci illa sosai, domin yanzu wasu mutane ba su so jarin su gaskiya. To abin da zaka iya zuwa zaka siya kamar 200 ko 300, yanzu zaka iya siya 60 ne ko ka siya 100, kaga wannan ya kawo illa. Kuma ga kayan yanzu ka zo ga display a kasuwa, wallahi ba su yin kaya ma ba kowa ba. Domin za a ɗauki yaro ne da abin da ake siya da naira 10 ko naira 20, yanzu ya da naira 50 naira 80, kaga wannan abu ya zama illa ne babba. Yanzu ya kai misali kamar fata wanda ake kai kasan Yarbawa, da fatan nan ya ji a soyo shi ne, yau fatan nan ya zama to a kamar kurwa ke sai da shi dole, in ka sai a Kamaru dole ka sai da shi a Kamaru saboda tsadar sefa. Abin da ya cikin life na mutane stress ne wallahi.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Daga jamhuriyar Niger kuma mun samu rahoton cewa
tururuwar ma'aikatan kamfanin CNPC mai ayyukan haƙar man fetur a rijiyoyin Agadem da ke yankin Difane suka yi cincirindo a Solix Hotel mallakar ƙasar China a ɗazu da hantsi. Waɗannan jami'ai da ke kwatankwacin wakilan ƙasar Nijar a wannan kamfani na haɗin gwiwa da ƙasar China na masu korafi ne akan bambancin da suka ce magabatan na CNPC akasarin su Chinese ke gwada musu akan aiki. Sakamakon kosawa da wannan ɗabi'a ya sa su yin wannan zaman darshen na yau, kamar yadda jagoran waɗannan jami'ai Tasi'u Ibra ya bayyana mun.
Ana wulakantar da ma'aikatan Niger, kuma ba a bin dokoki na aiki, shine ma'aikata suka ce ba su yarda ba duk a komo a bi doka. Kai dan Niger baka da wani inci sai dai dan China. Dan China ko ma shiwa ne ko ma mishara ne, shi yake baka umarni ka bi. So dole ne ka so baka so ba kai biyayya ga wanda yake kasan ka, ma idan an samu wanda yake kasan ka barantana ba za a samu ba ma. Dan Niger idan kai ka zo kawai ko kai ka bi ne abin da aka ce ma, baka da incin ka tambaya ka ce wa a wannan abu bai kamata ba, in shi wannan ba aiki na bane, duk aikin da aka saka kawai ka je kai.
Ma'aikatan na man fetur yan asalin kasar Niger sun ce sun sanar da hukumomin kasar akan mawuyacin halin da suke ciki, sai dai har yanzu ba a samu sauyi ba.
2014 lokacin da shugaban kasar mu ya je, mun bashi takarda ta neman a yi diba a gani yanda za a kwato mana incin mu. Minista mai kula da man fetur ya sani, minista na mai kula da incin ma'aikatan Niger sun sani duka abubuwan da ake ciki. Alhali ma abubuwan mu da muke so, muna so ba a kawo sauki ne ga gwamnati. Duk an aka dauko ma'aikaci daga kasashen waje, kudin da za a biya shi na dawainiyar shi na tafiya da zai zo yi, na abincin shi da za a biya, na abubuwan da za a biya, sai ka gani ma'aikaci guda abubuwan da za a kashe mashi a wata guda ya miliyan 10. Alhali mutum nawa zaka biya ma'aikata yan Niger wanda aka doka ƙwararru a nan ga Niger? Alhali ma wayansu yan Chad din suka zo a wurin yan Niger suke koyan aiki.
Na buga waya a kamfanin CNPC inda na samu sakataren manasha Malam Ide Alfa Jibrilla domin jin ta bakin su a game da waɗannan ƙorafe-ƙorafe. Sai dai ya bayyana min cewa zai sanar da mai gidansa akan wannan bukata, saboda haka idan akwai abin da zai ce akai zai kira ni daga bisani. A nasu bangare ma'aikatan sun lashi takobin ci gaba da kokowa har sai hakar su ta cimma ruwa, in ji su. A shekarar 2011 ne kasar Niger ta fara hako da man fetur daga rijiyoyin Agadem ganga 20,000 a kowace rana, waɗanda matatar Soras ke tacewa a Damagaram domin bukatun 'yan kasar da na kasashe makwabta. Kafin daga bisani, gwamnatin kasar ta bullo da shawarar samar da hanyoyin fitar da shi zuwa kasuwannin duniya ta hanyar wani bututun da take tunanin shimfidawa a nan gaba da haɗin kan kasashen Chadi da Cameroon. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Bari mu koma Najeriya, inda jam'iyyar APC mai mulkin kasar reshen jihar Kano ta shirya wata bita ga shugabannin jam'iyyar da kowane mataki. Ga rahoton da Murtala Faruk Sanyin na ya aiko mana daga Sokoto.
Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Chief John Oyogun kenan sa da yake kaddamar da buɗe taron bitar na kwanaki uku da reshen jam'iyyar a jihar Kano ta shirya wa shugabanninta a Sokoto, wanda ya ce shi ne irinsa na farko a tarihin siyasar Najeriya. Taron dai ya haɗa hancin dukkanin shugabanni da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar ta APC tun daga matakin mazaɓa har ya zuwa matakin jihar ta Kano. Gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje:
muna so mu kawo canji akan yadda ake mulki na jam'iyya. A yadda aka saba, jam'iyya idan an yi zaɓe musamman aka tsaida ɗan takara, to da an kafa gwamnati shikenan jam'iyya ta tafi dogon hutu. To wannan a demokradiyya ta zamani ba haka yi kamata a yi ba. Jam'iyya kashin bayan gwamnati ne, kuma jam'iyya reshe ne babba a wajen harkokin demokradiyya. Saboda haka muka ga a jihar Kano gara mu zo da duk waɗanda abin ya shafa, da 'yan majalisar tarayya da na jiha, da 'yan kwamitin nazartarwa na jiha, to mun zo wannan guri domin mu tattauna mu ga ya za mu ƙarfafa jam'iyya ya zama da tana da rai kusan a koyaushe.
To sai dai a ɗaya ɓangaren, 'yan siyasa da dama da suka yi jawabai a wurin taron suna nuna biyayyarsu ne ga gwamna Ganduje. Dalili kenan da ya sa wani taron 'yan jarida na tambayi gwamnan ko taron na da alaka da tankiyar mallaka da shugabancin jam'iyyar da ke tsakaninsa da tsohon gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso da ya gada.
Babu shakka ana rigimar jam'iyya a Kano, amma ƙarshen ta ya zo. Mutum biyu jam'iyya ta ce ta kore su. Ba wai ana rigima ne, wata gaggarumar rigima ne taka ba. Da shugaban jam'iyya da sakataren tsare-tsare su ne suke zagon ƙasa ga gwamnatin jihar Kano. Saboda haka sauran shugabanni su 50 da wani abu suka haɗu suka ce sun kore su. Ba za ka ce mutum biyu da wajen dubbannin yan jami'a ka ce shikenan an samu bangare ba. To an haka dai dama ko ina ma za a iya samu bangare. Saboda haka bangare wani lokaci ado ne ga siyasa.
An gayyato shehu nan malamai da sauran masana sha'anin siyasa da demokradiyya da suka gabatar da kasidu kusan 15 a lokacin taron bitar mafi akasari dangane da ayyukan jam'iyyun siyasa da aƙidodin su da kuma rawar da suke takawa wajen tafiyar da mulkin demokradiyya. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye ganin sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10:20 kai ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya tabbatar da haka. Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Murtala Faruk Sanyinna, ya yi mana nazari a game da yunkurin gwamnatin jihar Sokoto, wanda a karon farko gwamnatin jihar ta ƙaddamar da dokar tilascin ilmantar da 'ya'yan jihar a matakin firamare da sakandare. Idan aka yi la'akari da babban abin da ya sa ƙasashen da suka ci gaba a faɗin duniya samun nasarar magance matsalar jahilci, koma bayan tattalin arzikin ƙasa, talauci da timasanci a ƙasashensu, za a ga cewar haƙƙin gwamnatoci ne a duk mataki su ba ma 'yan ƙasarsu nagartaccen ilimi. A waɗannan ƙasashen babu wani mahaifi ko mahaifiya da ke da hurumin hana 'ya'yansu zuwa makaranta a daidai lokacin da suke shekarun makarantar firamare da sakandare. Gwamnatocinsu na da matuƙar ƙarfi wajen tarbiyyar yara, musamman idan aka yi maganar ilimi. Yunkurin gwamnatin jihar Sokoto na ba mu kowane ɗan jiha ilimi kyauta a matakin firamare da sakandare, yunkuri ne da ya kamata a ce kowace jiha a ɗaukacin Najeriya su koyi da shi.
Sakandare uku gare mu Sokoto, kuma birnin Kabi akwai ɗaya da guso ƙasashen kahin.
Garba zai gwada ba binta da kwanta gora hannu na gazato tuna samun kari.
Idan za a iya tunawa, gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ‘yan watanni bayan rantsar da shi ya ayyana dokar taɓaci ga ɓangaren ilimi a jihar a watan Disamban bara, tare da makasudin kai ɗaukin gaggawa ga ɗimbin matsaloli da suka dabaibaye ɓangaren na ilimi. Ƙudurin dokar da gwamnan ya aikewa majalisar dokokin jihar domin amincewa wani ɓangare ne na aiwatar da dokar taɓacin a ɓangaren ilimin, tare da manufar samar da doka wacce za ta tabbatar da ilimi a zaman wani haƙƙi na yara masu tasowa, tare kuma da hukunta duk wani aiki na tauye wannan haƙƙin. Barista Suleiman Usman shine kwamishinan shari'a na jihar Sokoto, shine kuma ya wakilci ɓangaren zartaswa na gwamnati wajen gabatar da ƙudurin dokar. Na tambaye shi ko me ya ja hankalin gwamnati na ɗaukar matakin.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal mutum ne da ya yi imani da cewa ilimi shine babban wani abu da za ka iya bar ma mutum kamar gado haka, zandukiya ya yi ka bar mutum dukiya. Saboda ilimi haske ne, yana haskaka rayuwa, hitilar duniya ne. Idan muka duba ilimi, lafiya, muhalli, duka suna cikin haƙoƙi na ɗan Adam. Amma a Najeriya, saboda matsayinmu na ci gaba, matakinmu na ci gaba bai kai ga wannan ba, shi yasa aka sa su a sura ta biyu ta tsarin mulki, wadda ake kira Fundamental Objectives and Directive Principles of State Policy, wanda yake na cikin state policy na ƙasa, wanda dukkan gwamnatocinmu da tarayya da jiha da ƙaramin hukuma da dukkan 'yan ƙasa suka amince da shi, cewa idan gwamnati ta ga dama ko ta samu hali na zartar da ɗaya daga ciki, to tana iya zartar da shi kuma tana iya ɗaukaka shi ya zama matsayin haƙƙi. Wannan shi ne manufa da kuma ƙudurin shi ma gwamnan jihar Sokoto na ilimi ya zama haƙƙi na kowane ɗan jihar, ya zama wajibi iyaye su tabbatar da yaransu sun je makaranta, kuma wajibi al'umma da kuma gwamnati su kansu su taka tasu rawa wajen ganin an ilmantar da dukkan ƴan jaha.
To ko yaya majalisar dokokin jihar Sokoton ta kalle wannan kudirin dokar? Tambayar kenan da naiwa shugaban kwamitin majalisar mai kula da ilimi Aminu Balabo Dinga.
To gaskiya ga kusan da aka kawo dokar shi takaitun majalisa ya yi kira da membobin kwamiti da su gaggauta saboda muhimmancin rawar da an wannan dokar. Saboda duk abin da za ka faɗa Adam idan baka ba shi ilimi ba ka rage. To tunda har gwamnati ta hankalin ta ya dawo ta wannan gefe, to ita ma majalisa ya kamata su ba gwamnati goyon baya domin ta aiwatar da wannan dokar kamar yadda ya kamata. Kuma mu a namu ɓangare mun ba an ba mu lokaci kuma ya Allah yadda za mu shi cikin lokacin da aka ba mu domin a samu cigaban ilimi a jihar Sokoto.
Masana sha'anin ilimi na ganin wannan matakin na gwamnati kan iya yin tasirin gaske wajen bunƙasa sha'anin ilimi, to amma fa sai an yi taka tsantsan. Farfesa malami Umar Tambol, malami ne a sashen ilimi na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto.
To munan jihar Sokoto muna cikin jahohin da aka ganin kamar muna dan da koma baya ga ilimi na zamani. Wannan ko ya biyo baya saboda tura mulkin mallaka da sun ka zo da shi. Sun zo da shi don amfanin kansu saboda su koya wa mutane ilimi amma don su yi musu aikin da suke son su yi musu. To kaga da suka zo suka tafi abinsu suka bamu da shi, sai al'umma sun ka dora ganin wannan ilimi dama amfanin sa kawai ka samu ilimin don ka yi aiki don ka samu albashi.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah mai girma da daukaka ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji wasu fa'idoji da ke tattare da irin wannan yunkurin. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata
a gaida malamai. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sade Sa'idu Daura. Yace har-haren da 'yan ta'addan Boko Haram suka juya da shi a 'yan kwanakin nan wani abin takaici ne da Allah wadai. Dan haka ya kamata jama'a su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai don cimma nasarar wannan yaƙi da suke yi da 'yan ta'addan Boko Haram. Ganin samar da tsaro a yanzu na kowa da kowa ne, don sai da haɗin kan jama'a za a ci nasara. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi to shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro, Allah ya sa ganawa da 'yan adawa a ƙoƙarin ɗinke baraka da ta kunno kai a tsakaninsu kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Saƙo daga Arabiyu Muhammad Labo mai faci Sokoto. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi ana zaton wuta a makera sai ga ta a masaka. Ya kamata mahukuntan Najeriya su tsananta binciken ƙwaƙwaf domin sanin sahihin zargin da Human Rights Watch ta yi wa jami'an gwamnati na yin lalata da 'yan matan da rikicin Boko Haram ya raba da mahallansu.
Toma da lagatashin muhimman labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
A yayin da hukumar binciken manyan laifuffuka ta tarayya a nan Amurka ta samu takardar izinin kotu domin fara duba wasu wasiƙun email waɗanda ake zaton suna da alaƙa da yadda Hillary Clinton ta yi amfani da akwatin email na gida lokacin da take sakatariyar harkokin waje, yan jam'iyyar Democrat sun ce akwai wata munaƙisa siyasa da ta sanya aka bayyana wannan abu a daidai wannan lokacin. Hukumomin Italiya suna ci gaba da auna barnar da ta wakana a tsakiyar Russia ta girgizar ƙasa kwana guda bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 6 da kimanin rabi ta afku a garin. Ba a yi hasarar rai a wannan girgizar ƙasa ta jiya Lahadi ba, duk da cewa ƙarfinta ya zarce na wadda ta faru a ranar 24 ga watan Agusta har ta kashe mutane kimanin 300, amma girgizar ta yi barna sosai. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Park Geun-hye ta ce alwashin ba za ta bar rigingimin siyasar da ke ƙaruwa na zubewar martabar gwamnatinta su gurgunta tsaron ƙasa ba.
To madalla a gaishe ka masu haro abin da ya sa ke nan cikin shirin a halin sai kuma can ba halin sha za mu sake dawa da wani sabon shiri inda muke son jin ra'ayoyinku na hanyoyin karewa daga yaduwar cutar zazzabin cizon sauro wacce yanzu take matukar barna a faɗin Najeriya. Kamar na madadin Nazir Ahmed Hausawa wadda ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da kula da aikin gabatar da shirin da ma injiniya Malam Greg da ya rika mata, a nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya, amma kar ku za ku daga malaman zauren yau da gobe da za su yi magana kan muhimmancin ƙawance tsakanin mata, shine darasin shirin a yau. A saurara lafiya.